الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 15 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 11 ga watan 10 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi, shi ne muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zayd al-Qirawani. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. To ai, duk abin da ya zo a shari'a ba bambanci tsakanin namiji da mace, sai abin da dalili ya bambanta. Kuma ai, hadisai ingantattu sun tabbatar da mata a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta cikin gidaje ba suke bin sallah, masallaci suke zuwa. Kamar yadda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusalli subha fa yansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi muruqihinna ma yuraquna min al-ghalas. Take cewa tabbas, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan sallaci sallar asuba da jijjifi. A gama sallah, matan mu'minai su juya zuwa gidajensu, ba a iya gane su a bambanta su, saboda wato jijjifi shine duhun dare. Wannan nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da matan jiya, matan mu'minai, matan zamanin maza da sallallahu alaihi wasallama sukan je masallaci su yi sallah. Haka hadisin da maza da sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. Shi wannan hadisi na farko da muka karanta yana cikin Muwatta ta Imam Malik, kuma yana cikin Bukhari da Muslim. Wannan hadisi na biyu, fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fiyayyen sahun mazaje sahu wanda yake na farko, kuma bayan sahun maza manzo Allah yace sahu na ƙarshe. Domin duk wanda ka ganshi a sahu na farko, to yana da kwadai na ibada, an gane ko? Sannan sai ya ce fiyayyen sahu wanda yake na mata, manzon Allah ya ce na ƙarshe, kuma bayan sahun mata shi ne na farko. Malamai suka ce illa anan da ta sa sahun maza na ƙarshe ya zamanto ya fi kaskanci, ya fi komawa da baya, kuma sahu na mata na farko ya zamanto shi ne koma baya, saboda kusantar juna. gane ku, saboda duk lokacin da ya kasance akwai kusantar juna tsakanin mata da maza, to akwai fitina. To a takaice, wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da matan mu'minai suna zuwa masallaci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan dalili ne wanda yake nuna asali ba maganar a ware wani masallaci da ba a ce can masallacin mata ne. An gane ku? Sannan kuma haka hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la tamna'u ima Allahi masajidallahi, kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah. Wanda wannan hadisi yana tabbatar da mace in ta nemi zuwa izinin zuwa masallaci, to baya halatta mijinta ya hana ta ko waliyinta, ma'ana wanda yake kula da lamarinta, ya hana ta zuwa masallaci. An gane ku? Amma tare da cewa fitar mace zuwa masallaci tana da ka'ida, ana da sharuɗa, dole ta sanya tufafi waɗanda za su tutturce al'aurarta kamar yadda ya zo a shari'ance, kuma kar ta shafa turare da sauransu. To shi ne ɗansa ɗan Abdullahi ɗan Umar, Bilal, sai yake cewa wallahi hana su zami, domin shi yana ganin matan lokacinsa sun sha bamban da matan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Umar ya fusata yake cewa, yaya ina faɗa maka manzon Allah ya ce kar a hana su zuwa masallaci, kai kana cewa za ku hana su? A lokacin nan Ibnu Umar ya faɗa masa baƙaƙen maganganu, ya zazzage shi kuma ya ɗaukan masa gaba. Wasu malamai suna cewa har ma Allah ya karɓi rayuwarsa, wato bai mai da jakadu tsakanin shi da ɗan, a sababin yana ce masa manzon Allah ya ce kaza, kai ka ringa faɗin abin da yake shiyance shi. Manzon Allah ya ce kar a hana su, kai kuma ka ce za ku hana su? Shi a iya wannan kinshi, lokacin nan fitina ta yawaita. Wannan fa ana maganar lokacin sahabbai, ƙarshen sahabbai. To ina ga yau? Shi ne a wani hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa, inda a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yanayin mata ya canza a yau, ta ce wallahi da ya hana su zuwa masallatai yadda aka hana matan Banu Isra'ila. Wannan Aisha ce, Allah ya kara mata yadda take faɗa a zamaninta. To don haka dai a takaice, matukar mace za ta cika sharuɗa ta sanya tufafi ta rufe jikinta kamar yadda ya zo a shari'ance, babu shafa turare, babu wani lamari na cuɗanya tsakanin maza da mata, ba laifi ba ne mace ko yau tana iya zuwa masallaci kamar yadda matan mu'minai suke zuwa a farko. Amma tare da cewa kamar yadda hadisi ya zo ingantacce, sallar mace a gidanta ta fi alkhairi, ta fi lada a kan ta je masallaci ta yi sallah. A cikin gidan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ta yi sallah a kurya, ya fita ya afalo sauransu. Amma don haka bai dacewa mace daga gida ta hanyar sauti lasifika ta ringa bin masallaci sallah. Na'am. Na'am. Za a yi musu sallah a dunkule. Wani misali, gawawwaki ne suka haɗu na maza da mata, idan za a yi musu sallah yaya za a jera su? Yadda za a jera su za a yi ɗaya bayan ɗaya zuwa alƙibla, ba haka ba za a jera su gaba ɗaya haka a musu gicce, a ɗaya bayan ɗaya haka za a jera su zuwa alƙibla. Abin da yake gaban limami nan za a sa maza, sannan kuma bayan sai a sa mata abinda ya tafi. An gane ku? Shi ma kuma in so samu ne sai a diba wanda ya fi daraja, sai a sanya shi kusa da limami, sannan wanda yake bi masa, sannan wanda yake bi masa, sannan kuma can gaban duka sai a jera mata. Amma in an zo kamar binne gawowaki, biyu ko uku ko sama da haka a rami guda, to wanda yake ya fi daraja shi ake sawa a bangon alƙibla can gabas, sannan sauran kuma sai su biyo baya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud yakan hada gawa biyu zuwa uku a cikin rami guda ya rubu, saboda a ran nan an samu wato yawaitar gawawaki, domin sai da aka kashe wajen mutum 70 daga cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yakan hada gawa biyu zuwa uku a rami guda abu ne, amma in zai sa gawawakin a cikin ramin sai ya tambaya a cikin su wane ne yafi kaso game da haddata alqur'ani. Idan aka nuna masa wanda yafi yawan haddata alqur'ani, manzon Allah sai ya sanya shi a bangon alqibla na kabari can lota, sannan kuma wanda yake bi masa sai a sashi, sannan wanda yake bi masa sai a sashi. Amma in wajen sallah ne gab da limami kenan wanda yafi daraja babba namiji shi za a sa, sannan in gawar mace ce sannan ita kuma sai ta biyo baya. Niyya kuma a jimilce kawai a zuciya ce, zai kudirce niyyar yi ma gawawaki sallah. An gane ko ba gawa ɗaya ba ce ba, gawawaki ne da dama. Wajen sigar addu'ar kuma abin da ya dace ya zo da siga ta jami'i. An gane ko ya zo da siga ta jami'i. Kamar yadda hadithin Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata sallar gawa, sai na ji shi yana faɗa yana cewa Allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal bard ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار أو كما قال يتي حكى نجم ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا ونم الدعاء يتي والله السيد نيغوري إناما أتي نيني gawar da ke shimfida a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci. Kaga kamar misali in gawa ta kai kamar uku abinda yayi gaba, domin daman shi jami'i a larabci daga mutum uku yake farawa. Maimakon ya ce Allahumma gafir lahu warhamhu, sai ya ce Allahumma gafir lahum warhamhu wa afihim wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu وغسلهم بالماء والثلج والبر ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس هر ازوا قرشن الدعاء درسي دي غباتا da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Wato muna cikin wato mas'alar da malam yake faɗa, yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala kada khalaqal jannata fa'addaha dara hududin li awliyaihi, hakika ya halicci aljanna kuma ya tanade ta gida ne na dawwama ga masoyansa. Masoyan Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda suka yi imani da samuwarsa da kaɗaitarsa, suka gasgata manzanninsa, suka kaɗaita shi da bauta, suke bin dokokinsa sau da ƙafa. Waɗannan su ne awliya, masoyan Allah, suna matukar kaunar Ubangijinsu, shi ma kuma yana kaunarsu. To su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna saboda su, ya tanade ta, ya shirya duk wasu abubuwa waɗanda suke na jin daɗi a cikinta. kuma ita wannan aljanna ya musu alƙawarin cewa ga yinin da za su shige ta shine yinin alkiyama. Allah ya sanya mu a cikin su. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, wato nassi na alqur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka tabbatar da cewa tuntuni Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna. An gane ko? Aljanna a maganar da ake a yanzu ma akwai ta. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ubangiji ta'ala yace ku yi gaggawa izuwa samun gafara ta musamman daga Ubangijinku, sai yace wa jannati, ku yi gaggawa izuwa samun wata aljanna, arduha as-samawati wal ard, faɗinta ya kai faɗin sammai da ƙasai. Sai ya ce wa iddat lil muttaqina, wannan aljanna tuntuna an tanade ta ga masu tsoron Allah. Kaga lafazin da ya ce wa iddat an tanade ta, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna. To haka ita ma wuta Allah ya halicce ta, kamar yadda malam ya faɗa, wa khalaqan nara fa'addaha dara khuludi liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubina arruyatihi. Yake cewa Allah ya halicci wuta, ya tanade ta a matsayin gida ne na dawwama ga duk wanda ya kafirce masa, wanda ya karkace game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryatar da su, wa kutubihi ya ƙaryatar da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa. Su ne waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta ta kanas saboda su, kuma in sun shiga wannan wuta har abada ba za su fita ba, domin gida ne nasu wanda yake na dawwama. Duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu akan kafirci, to makomarsa ita ce wuta. In ya shiga wal iyazu billahi har abada ba zai fita ba, kuma ba za a sauƙaƙa masa azaba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur. Waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, lahum naru jahannama, na gare su wutar jahannama ita ce makomarsu a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce la yuqda alaihim fayamutu, ba a hukunta musu mutuwa a cikin wutar, fayamutu balantana su mutu. Bugo da ƙari, wala yukhaffafu anhum min azabiha, ba a sauƙaƙa musu game da azabar ta, daidai da kyautawar ido, dan wuta ba a sauƙaƙa masa azaba. Ubangiji ta'ala ya ce kazalika najzi kulla kafur, kamar yadda muka sakauta musu dukkan wani mai matukar kafirci, Ubangiji ta'ala ya ce haka muke sakauta masa. To dan haka a takaice abinda muke so mu sani, iya abinda yake tabbatacce aqidar ahlus sunna wal jamaa, wuta da aljanna tuntuna Allah ya halicce su. An gane ko? Ya halicce su. Aljanna gida ce na masoyan Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda wuta gida ne na makiyansa. Sabani ga mu'tazila, su mu'tazila sun tafi akan cewa a maganar da ake a yanzu ba wuta ba aljanna, sai a ranar kiyama ne Allah zai halicci wuta da aljanna. Muminai a shigar da su aljanna, kafirai a shigar da su wuta. Me ya kai su haka? Shine gabatar da hankalinsu da tunaninsu akan abin da yake nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda su aya ko hadisi sai yayi daidai da hankali. A gane ko suna gabatar da hankali akan abin da yake nasu. Su a iya tunanin su cewa a yanzu a ce akwai wuta da aljanna. Wannan babu hikima a iya tunanin su. Misali suka ce tamkar mutum ya gina gida ne, ya gama komai, ya shirya komai na jin daɗi a gida, sai ya sanya ɗan kwaɗo ya kulle gida, sai ya ce sai nan bayan shekara 10 zai buɗe gidan ya shiga, ko sai bayan shekara 50 misali zai buɗe gidan ya shiga. To suka ce yanzu a zo a halicci aljanna, kuma a ce babu wani wanda yake a cikinta, kuma a ce wuta ga ta an halicce ta, babu wani wanda yake dandanar azaba a cikinta. Suka ce babu hikima ana. To illa kasancewar mun yi bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna masa wuta da aljanna da idan sai ya gani. Hadisin sallah ta dishewar hasken rana, an gane ko sallah ta kusufi shams, ana cikin wannan sallah ta dishewar hasken rana sahabbai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a firgice ya jayo da baya. Ana cikin sallar kafin a gama kuma sai suka ga yayi gaba, kuma sai suka ga ya ma miƙa hannunsa har ma yana famar ciro wani abu. Ana gama sallah sai suke yi masa tambaya, suka ce ya Rasulullahi, mun ga kayi wani abu a cikin wannan sallah sabanin yadda muka sani, mun ga ka janyo baya a firgice, menene sababi? Manzon Allah ya ce ja baya da kuka ga nayi a firgice, yace wuta ce, wuta Allah ya nuna mu a wannan bangon na alƙibla. Manzo Allah ya ce wallahi tunda Allah ya halicce ni da dai ban taba ganin wani abu wanda yake mafi firgitarwa, mafi razanarsa, mafi muni, mafi kyama sama da wuta da Allah ya nuna mu. Yace gaba da kuka ga nayi har ma ina dan mulmushi, ina famar ciro wani abu, yace aljanna ce Allah ya nuna mu. Manzon Allah ya ce ban taba ganin wani abun gani wanda yake mafi kayatarwa, mafi faranta zuciya saboda aljanna da Allah ya nuna mu. Hannu da kuka ga na miƙa, manzon Allah ya ce nayi famar na ciro nonon itaciya daga cikin itacen aljanna. Manzon Allah ya ce inda Ubangiji na ya kaddara na ciro wannan nonon itaciyar, da shi za ku ci gaba da ci har duniya ta tashi. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da aqidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wuta da aljanna tuntuna Allah ya halice su a yanzu ma akwai su. Kuma ga hadisi na Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikin Musnad na Al-Imam Ahmad. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin mumini idan ya amsa tambayoyin da mala'iku suke yi masa bayan an binne shi, a lokacin nan Ubangiji ta'ala yakan ba da umarni ga mala'ikunsa cewa ku yi masa shimfiɗa, wato daga cikin shimfiɗa ta aljanna, ma'ana ku zo da kayan shimfiɗa na gidan aljanna ku shimfiɗa masa. A lokacin nan Ubangiji ta'ala kuma zai ce ku tufatar da shi tufafi na aljanna, ku buɗa masa ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna, ya ringa shakar ƙanshinta da jin daɗinta da ni'ima har izuwa yinin da alƙiyama za ta tabbata. Idan aka ma mumini wannan gata, take yanke za ka ji yana faɗa yana cewa ya Ubangiji na ka gaggauta tashin alƙiyama, ya Ubangiji na gaggauta tashin alkiyama domin in isa ga iyalina wanda ka tanada, domin tuntuna an bashi albashir ga makomarsa, makomarsa kyakkyawa ce. To haka kafiri ko munafiki wanda ya kasa bada wannan amsa, Ubangiji ta'ala zai umarci mala'iku cewa su yi masa shimfiɗa ta wuta, a tufatar da shi tufafi na wuta. Ubangiji ta'ala zai sa a buɗa masa wani rami daga cikin ramukan wutar jahannama, zai ringa shakar
gubarta da zafinta da azabarta har izuwa yinin da alkiyama za ta tabbata. To kaga wannan duka nassi ne a bayyana wanda yake tabbatar da cewa wuta da aljanna tuntuna akwai su. An gane ko? Dan haka waccan aqida ta Mu'tazila ta ci karo da nassi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malam sai yake fada yake cewa wa akramahum fiha bin nazari ila wajhihi al-karim. Yan aljanna Allah ya karrama su a gidan aljanna wato bin nazari ila wajhihi al-karim da dibi zuwa fuskar sa wadda take mai girma. An gane ko? Kallo izuwa fuskar Allah subhanahu wa ta'ala mai girma. Domin sifa ta huska sifa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa a cikin Al-Qur'ani. Haka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da cewa Ubangiji mai girma da daukaka yana da sifa ta huska. In aka ce huska mun fahimci menene fuska. Amma sanin hakikanin yadda fuskar Allah subhanahu wa ta'ala take da kaifiya wannan shi kadai ya sani. Domin shi bai fada mana ba kuma manzansa bai fada mana ba. Ka'ida ya ajiye mana laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kuma shi ya fada mana walam yakul lahu kufuwan ahad. Kuma ya koma fada hal ta'lamu lahu samiya. Domin shi yace kullu shay'in halikun illa wajha. Dukkan komai mai hallaka ne, mai karewa ne, amma banda fuskar Allah. Kuma haka ya fada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kuma haka ya fada wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nud'imukum li wajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Kuma ya fada wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiga a wajhi rabbihi al'ala wala sawfa yarda. Da sauran su ayoyin sun wuce a lissafa. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi daga cikin addu'o'in sa yake fada a uzu bi wajhi kalkari. Ya Ubangiji na ina neman tsari da kariya da fuskar ka wadda take mai daraja. To shine yace wa akramahum Allah ya karrama masoyansa mu'minai fiha a gidan aljanna bin nazari game da dibi ila wajhihi alkarim zuwa fuskar sa wadda take mai girma. Sai yace wahiya allati ahbada minha adama nabiyahu. Aljannar ita ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam a cikinta daga cikinta wanda kuma annabin sa ne wa khalifatahu khalifar sa ne ila ardihi zuwa wato durin kasa. Wannan maganganu uku malamai suke da su akan waiwace aljanna ce wadda Allah ya saukar da annabi Adam daga cikinta. Wasu suka ce a wata aljanna ce a doran kasa take a duniya take. Wasu malamai suka ce a aljannar da Allah ya saukar da annabi Adam daga cikinta ita ce aljannar da Allah ya tanada domin ya shigar da bayin shi mu'minai a ranar kiyama. Ba wata aljanna bace can daban, a'a wanda mu'minai za su shiga a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin su, daga ita ne aka saukar da annabi Adam. Wasu malamai ku sun taka burki akan wannan magana. An gane ko? To dan haka dai a takaice magana mafi rinjaye, aljannar da Allah ya tanada domin shigar da bayin sa mu'minai a ranar kiyama ita ce aljannar da tuntuni ya zaunar da annabi Adam da Hawwa, kuma daga cikinta ne Allah ya sauko su zuwa doran kasa. Shine kamar yadda malam yace wahiyal lati ita ce wadda ahabada minha adama Allah ya saukar da annabi Adam daga cikinta wanda annabin sa ne kuma khalifar sa ne zuwa doran kasa. Bi ma sabakan bi hisabiki ilmi da abin da yayi rigaye wato na rigayen ilimin sa. Don haka anan mas'alar da bamu yi ba bayani a kanta a darasin da ya gabata shine abin da ya shafi ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malam anan ya ce wa akramahum bin nazari ila wajhihi alkarim. Allah ya karrama muminai da kallo zuwa wato fuskar sa wanda take mai daraja, wanda ganin zatin Allah subhanahu wata'ala babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya tanada ma muminai a makomar su. Kuma duk ni'imar da dan aljanna yake samu a aljanna babu ni'imar da ta kai ganin zatin Allah subhanahu wata'ala. An gane ko addin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayin sa muminai a aljanna, to babu wata ni'ima sama da ganin zatin Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda hadisi na cikin sahihu Muslim, hadisin Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya karama sa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, idza dakhala ahlul jannati aljanna, idan yan aljanna sun shiga aljanna, yaqulu Allah ta'ala turiduna shay'an azidukum, Ubangiji ta'ala zai fada ga ɗan aljanna yace kuna buƙatar wani abu na dada muku. Ɗan aljanna sai su bashi amsar cewa alam tubayyu juhana, alam tudkhilna aljanna wa tunajjina minan nar, ya ubangijinmu shin baka faranta fuskokinmu ba, shin yanzu baka shigar da mu aljannar ka, shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta. Ai duk alƙawullan da ka mana ka cika mana ya Ubangiji, menene ya wuce wannan? Ka faranta fuskokinmu, ka shigar da mu aljanna, kuma ka tsiratar da mu game da gidan wuta, wannan shine karshen gurinmu, menene ya wuce wannan? Ubangiji ta'ala sai ya koma fada, ya ku ɗan aljanna kuna buƙatar wani abu na daɗe ku da shi, sai su koma ba Ubangijinsu amsar da suka bashi a karan farko, shin baka faranta fuskar mu ba, shin baka shigar da mu aljanna, shin baka tsiratar da mu game da gidan wuta. Manzon Allah yake fada fa yakshiful hijaba, a lokacin nan Ubangiji ta'ala sai yayi shamaki tsakanin shi da bayin sa muminai, za su ganshi. Manzon Allah yake fa ma'u hudu shay'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wajal, ɗan aljanna ba a taɓa ba su wani abu na jin daɗi a aljanna mafi soyuwa a gunsu sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗan aljanna ba a taɓa ba shi wata ni'ima a aljanna wadda ta fi soyuwa a gunsu sama da ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sai ya karanta wannan aya, lillazina ahsanul husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu alhusna ita ce aljanna, sai ya ce wa ziyada da daɗi. Menene ƙarin? Manzon Allah ya ce gani zuwa zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka ayoyi ne na Alƙur'ani da hadisai ingantattu suka tabbatar da cewa muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna a ranar kiyama. Kamar yadda ayoyin sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kiyama, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, Ubangiji ta'ala ya ce wasu huskoki yawma idhin, yayinin da alkiyama ke tabbata, nadira, Ubangiji ta'ala ya ce kyawawa ne, za ka ga huskokin suna haske suna kyalli saboda kyawu, kamar yadda ya faɗa wa laqahum nadratan wa surura, kamar yadda ya faɗa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, shine anan yace wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a wannan yini kyawawa ne, sai yace ila rabbiha nadira, kuma masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. Kaga wannan nassi ne a bayyana wanda yake tabbatar da cewa muminai za su ga Ubangijinsu a ranar kiyama. Haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wato lillazina ahsanul husna wa ziyada, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ziyada ƙarin cewa gani zuwa zatin Allah subhanahu wa ta'ala, domin alhusna anan manzon Allah ya fassara shi da aljanna, wa ziyada shi ce gani zatin Allah subhanahu wa ta'ala. haka can fadar Allah subhanahu wataala a cikin suratu Kaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Naga ƴan aljanna duk abinda suke bukata suke so a aljanna na jin dadi. Ubangiji ta'ala yace wa ladaina mazid, kuma abun mu suna da kari. Menene karin? Shine ganin zatin Allah subhanahu wataala. To haka ayar da ke cikin wato suratul mudaffifin, fadar Allah subhanahu wataala, kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala yace kalla, gaskiya ne, innahum, lalle waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, ar rabbihim yawma idhin, game da ganin zatin Allah a wannan yini, lamahjubuna, ababan shamakancewa ne, ababan karewa ne, ba za su ganshi ba. An gane ko? Shi yasa anan malami ya faɗa ga waɗanda suka kafirce ma Allah, cewa Allah ya tanada musu wuta, ita ce makomarsu. Duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala, ya karkace game da ayoyinsa, ya ƙaryatar da littattafansa, ya ƙaryatar da manzanninsa, malam sai ya ce waje alahum mahjubina ar-ru'yati, Allah ya maida su ababan shamakancewa ne, ababan karewa ne game da ganinsa, kwata-kwata ba za su ga Allah subhanahu wataala. Da wannan aya, kalla innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun, al-Imam Shafi'i, Allah ya ji kansa, ya kafa hujja, yace lamma hujiba ha'ula'i fi halis sukut, yayin da aka shamakance waɗannan mutane, aka kare su gaban ganin zatin Allah subhanahu wataala, saboda yayi fushi da su, sai yace dalla ala annal mu'minina yarawnahu fi halir rida, wannan ya nuna cewa mu'minai za su ga Allah subhanahu wataala, domin ya yarda da su, ya amince da su. An gane ko? Mafhumul mukhalafa, an ce wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wataala, Allah ya sha makance tsakanin shi da shi, ba zai ganshi ba saboda yayi fushi da shi. To kaga akasin haka mu'mini, tunda Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mu'mini za su ga Allah subhanahu wataala. To illa kasancewar abinda muke so mu sani, lalle tabbas mu'mini za su ga Allah subhanahu wataala, amma ba za su ke, ba za su yi masa ganin kofi ba. An gane? Su kewaye da sanin shi, kamar yadda ba a kewayewa da sanin Allah subhanahu wataala, haka ba a kewayewa da ganin sa. Walillahi al-masalul a'la, kana iya ganin abu anan ka ce ka ganshi ciki da bai, gaba ɗayan shi ka ganshi. To mu'minai za su ga Allah, amma ba za su kiwaye ba da ganin shi gaba ɗaya, kamar yadda ya faɗa, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Malamai suka ce ita wannan aya ba tana kore ganin Allah subhanahu wataala bane ga mu'minai, a'a, tana tabbatar da mu'minai za su gansa, sai dai ganin da za su masa ba na kewayewa bane, cice sun ganshi gaba ɗaya, kamar yadda ba a kewayewa da sanin Allah subhanahu wataala a ce ga wani bawa ya san duk abin da Allah ya sani. An gane? Allah dai ya sanar da kai wasu abubuwa, amma abubuwan da baka sani ba sun fi yawa, kamar yadda an gane ko? Ya sanar da mu sifofinsa da sunayensa, amma ba mu kewaye ba da sanin Allah subhanahu wataala gaba ɗaya. A cikin sunayensa ma suna ɗari ba ɗaya ne ya sanar da mu, wasu sunayen ya ke banci kanshi da saninsu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. To daga cikin sunayen akwai wanda Allah yake banci kansa da shi, haka wasu sifofin Allah ya sanar da mu, amma ba mu kewaye da sanin sifofin Allah subhanahu wataala gaba daya. To kamar yadda ba a kewayewa da sanin sa, kamar yadda ya faɗa, wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, to haka mu'minai za su ganshi, amma ba za su kewaye da ganin shi gaba daya. Shine yace la tudrikuhul absar, magannai ba sa riskar Ubangiji subhanahu wataala su ce sun ganshi gaba daya, sai yace wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dan haka wato za a ga Allah subhanahu wataala, kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana misali kamar yadda muke ganin farin wata daren cikar sa amma anan wato tashbihur ru'ya ne bil ru'ya walaysa tashbihal mar'i bil mar'i kamanta gani ne da gani domin shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa innakum satarawna rabbakum yake cewa kama tarawna al-qamara laylatal badr aw kama qala kusan da cewa za ku ga ubangijin ku yadda kuke ganin wata daren cikar sa daren 15 maza Allah yake cewa la tudamuna fi ru'yatihi wato ba a tauye muku game da ganin sa ko kuma ba ku matsatsa da juna wato a wajen ganin sa yanzu misali wata idan wata ya bayyana daren 14 wani sai ya ce ma wani wani ka kare mun dan gusa in ganshi da wanda yake tsaye da wanda yake zauna da wanda yake kwance kowa daga inda yake zai ganshi to haka mu'minai kowa daga inda yake zai ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama an gane babu cewa wani gusa mu ko kuma a ina zauna bari sai na tashi da wanda yake tsaye da wanda yake zauna da wanda yake kwance kowa daga inda yake zai ganshi dan haka wannan kuma abun da yake tabbatacce a aqidar ahlus sunna wal jamaa ganin Allah subhanahu wataala yake banta da mu'minai kuma wannan sai a ranar kiyama ubangiji ta'ala shi ya so mu'min bayin sa su ganshi a ranar kiyama amma a nan duniya babu wata idaniya wanda Allah ya bata karfin ganin zatin sa dan haka annabi Musa alaihi salam lokacin da ya roki ubangijinsa cewa rabbi arini anzur ilaik ya ubangiji na bani damar da zan ganka lokacin da yaji zancen Allah subhanahu wataala bege sai ya kai shi zuwa roƙon Allah ya bashi ikon da zai gansa ubangiji ta'ala yace masa lantarani yace ya kai Musa ba za ka ganni ba walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Ubangiji ta'ala ya ce masa kallu wannan dutse wanda yake kusa da kai hasken zati na zai bayyana ga wannan dutse in har wannan dutse ya jure ya tabbata a gunsa lokacin da hasken zati na ya bayyana gare shi Ubangiji ta'ala ya ce fa saufa tarani ka tabbatar da cewa zaka iya gani na falamma tajalla walamma tajalla rabb falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa karra Musa sa'ika lokacin da hasken zatin Allah subhanahu wataala ya bayyana ga wannan dutse ja'alahu dakkan hasken zatin Allah subhanahu wataala sai ya maida wannan dutse ya rugulguje ya niki ya zama gari ganin haka wa karra Musa sa'ika take yake annabi Musa sai ya fadi yana sume falamma afaka lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa kala sai yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na wa ana awwalul mu'minina lalle ni ne farkon masu imanin cewa wata idaniya ba ta iya ganin ka a nan duniya hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa tambaya daren da aka tafi saman bakwai da kai shin kaga ubangijinka Manzon Allah ya ce haske ya sha makanci tsakani na da shi anna arabu ta yaya zan gaishe Manzon Allah kansa ya tabbatar da cewa bai ga bazan ubangijinsa subhanahu wataala daren da aka tafi saman bakwai da shi kuma hadisi na cikin sahihu muslim Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku san da cewa ba za ku ga ubangijinku hatta ta mutu sai ku mutu wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta ta mutu kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku sai kun mutu dan haka maganar cewa wai wasu da suke da'awar cewa wai suna ganin Allah a nan duniya wannan kamar yadda malaman suke faɗa zandaka ne arnanci ne an gane ku domin duk wanda yace yana ganin ya ga Allah ko yana ganin Allah a nan duniya ya ƙaryatar da alqur'ani ya ƙaryatar da sunna manzo Allah ya ce ku san da cewa ba za ku ga ubangijinku sai kun mutu kuma shi kanshi an tambaye shi kaga ubangijinka yace ban gani ba kai ka zo ka ce mana kaga Allah har ma wai akwai wani malami wanda yake kirarin cewa zai baka wani wurdi wanda in kayi shi wai zaka ga Allah to shi yasa wani malami yake cewa wa man qada fi dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun dagawa tamarrada duk wanda yace anan duniya yana ganin Allah da idaniyarsa yace wannan zindiki ne ma'ana arni ne yayi shishigi ya ketare iyaka yayi tsaurin kai ga ubangiji subhanahu wataala dan haka abin da yake tabbatacce a alqur'ani da sunna aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'minin za su ga ubangijinsu amma a makomarsu lahira a aljanna a duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin Allah subhanahu wataala annabi Musa ya roki Allah Allah ya ce masa lantarani ba za ka ganni ba kai kuma ka zo ka ce ka ga Allah kuma manzon Allah an tambaye shi ya ce shi bai gani ba kuma kai ka zo ka ce ka gani mu yadda mu amince to shine anan a takeice mas'alar da ta gabata kenan mas'ala ta yau قال المصنف رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لأرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا مالم الله يجي كانسي هيكي فدا wannan wata mas'ala ce daga cikin mas'aloli na akida zawwar Allah subhanahu wataala a ranar kiyama wanda zawwar sifa ce daga cikin sifofinsa kenan sifa wadda take fi'iliya allati tata'allaqu bi mashi'atihi shine yace lalle ubangiji mai girma da daukaka yaji'u yawmal qiyama a ranar kiyama zai zo wal malaku da mala'ikunsa saffan saffan wato sahu bayan sahu haka mala'ikun ubangiji ta'ala zai zo a ranar kiyama da mala'ikunsa sahu bayan sahu sahu an gane ku sahu sahu haka za su zo a ranar kiyama li ardil umami domin bujuro da bayi al'ummu ga ubangiji subhanahu wataala gaba daya kowa zai zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala wa hisabi ha kuma domin yima al'ummu hisabi kowa a bincike shi game da abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya wa uqubatiha kuma domin bujuro da ukubar da za a yi ma al'ummu waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala wa thawabiha kuma da ladanta wanda wannan zawwa da Allah subhanahu wataala zai yi a ranar kiyama sifa ce zatiya fi'iliya allati tata'allaqu bi mashi'atihi wa iradatihi sifa ce wadda take ta zati kuma wadda take a aikace wadda tana da alaka da nihin Allah subhanahu wataala da sansa shi ya tabbatar mana cewa a ranar kiyama zai zo filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa da mala'ikunsa za su zo sahu ɗaya bayan ɗaya kuma wannan nassi ne na alqur'ani ya tabbatar da haka kamar yadda ya faɗa hal yanzu runa illa an ya'ti yahumullahu fi dhulalin min al-gamami wal mala'ika wa qudi al-amr wa ila allahi turja'ul umur a cikin suratul baqara hal yanzu runa waɗannan mutane ubangiji ta'ala yace ba komai suke jira illa an ya'ti yahumullahu fi dhulalin min al-gamami faci zuwan Allah subhanahu wa ta'ala ayinin al-qiyama a cikin inuwa wadda take ta gilgije wal mala'ika da mala'iku kuma haka in ka dawo cikin suratul an'am ubangiji ta'ala yana faɗa yake cewa hal yanzuruna illa an ta'ati yahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik ashayid chayi hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, waɗannan mutane ba komai suke jira ba face zawwar malaiku a yinin alkiyama ko kuma domin karɓar rayukan su. Aw ya'ti rabbuka, ko kuma zawwar ubangijinka. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, kuma haka a can cikin suratul furqan ubangiji ta'ala na faɗa wa yawma tashaqqaqus sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila. Ita ma wannan tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da zawwar Allah subhanahu wa ta'ala zuwa filin kiyama a yinin alkiyama. Haka kuma in ka koma iza sama'un shaqqat, malamai suka ce li nuzulir rabbi azza wa jalla, idan kaga sama ta dare saboda saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka tabbata yini ne wanda yake na alkiyama. Kuma ga aya a bayyane a cikin suratul fajr, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ubangijinka zai zo a wannan yini da mala'ikunsa sahu bayan sahu, haka za su zo filin alkiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa. Wanda ita wannan zawwa bayan wato tsayuwa ta yi tsayuwa, ubangiji ta'ala ya kusanto da rana daidai da kawunan jama'a, kwakwalluwar jama'a tana tafalfasa, jibi ya haɗa jama'a, wani ya kawo masa idan sau, wani ya kawo masa gwiwa, wani ya kawo masa maɗaurin wando, wani jibi ya masa lizzami, ma'ana ya kawo har kunnuwansa. A lokacin nan bayi junansu da juna za su ce, shin ba ku ga cikin tsananin da muke, mu nemi wanda zai shige mana gaba ya nema mana alfarma, ya nema mana ceto a gun ubangijinmu, a rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. A lokacin nan gaba ɗayan jama'a za su je gun annabi Adam su ce, ya kai annabi Adam, ya babanmu, kai ne farkon halitta, kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannunsa, kuma ya busa maka rai, sannan kuma ya zaunar da kai aljanna. Ya Adam, ka nema mana alfarma a gun ubangijinmu, ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. Annabi Adam alaihi salam sai ya ce, ba ku san da cewa na ci itaciyar da Allah ya hane ni na ci? Yace masu, yace da sai yace da su, yace ni ma yau fa ta kaina nake, ta kaina nake, ni ma ban san mafitata ba, amma ina ba ku shawara ku wuce ku je gun annabi Ibrahim, wajen annabi Nuh, shi ko zai iya. A lokacin nan za a je gun annabi Nuh alaihi salam, shi ma a zuga shi a wasa shi, ya Nuhu, kai ne farkon manzo wanda Allah ya turo zuwa doran ƙasa, kai ne wanda Allah ya ambace ka da cewa abdan shakura, bawa mai matukar godiya. Ya Nuhu, ka nema mana ceto a gun ubangijinmu, ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. Annabi Nuhu alaihi salam zai ba da iya uzuri, ya ce, ba ku san da cewa ni na yi addu'a Allah ya halakar da duniya gaba daya? Ni ma fa yau ta kaina nake, ta kaina nake, ni ma ban san mafitata ba, amma ina ba ku shawara ku wuce wajen annabi Ibrahim. Jama'a za su je gun annabi Ibrahim, shi ma a zuga shi a wasa shi, daga cikin zugawar da za a yi masa za a ce da shi, kai ne fa Allah ya rike ka a matsayin badadinsa. An gane ku, Allah ya rike ka, ya maida ka cewa kai badadinsa ne. Annabi Ibrahim zai ba da iya uzurinsa, ya ce, ba ku san da cewa na yi maganganu uku waɗanda ba su ba? Ƙarya uku ne, ma'ana abu uku na faɗa wanda ba su ba. Ya ce, ni ma yau ta kaina nake, ban san menene mafitata ba, ku wuce wajen annabi Musa, shi ko zai iya. Idan aka je gun annabi Musa alaihi salam, za a zuga shi a wasa shi, daga cikin zugawar da za a yi masa a ce masa, annabi Musa, kai ne fa Allah ya ambace ka cewa abokin zancensa, kalimullahi. Annabi Musa zai ce, ba ku san da cewa na yi kisan kai, na kashe ran da ba a bani izinin kashe ta? Don haka ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake, ban san menene mafitata ba, domin ubangiji na yau ya yi fushi, fushin da bai taɓa yin shi ba, kuma ba zai koma yin fushin da ya kai shi bayan shi. Sai ya ce, ku wuce wajen annabi Isa. Idan aka wuce wajen annabi Isa alaihi salam, shi ma za a zuga shi a wasa shi, a lokacin nan daga cikin zugawar da za a yi masa a ce kai ne fa Allah ya ambace ka cewa kalimarsa, kuma kai rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta. A lokacin nan Annabi Isa alaihi salam zai faɗa ya bada iya uzuransa, ya ce ba ku san da cewa an maida ni cewa ni ma Allah ne ana bauta mu da ni da mahaifiyata, don haka ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake, ban san ba menene mafitata. A lokacin nan jama'a za su isa ga gumfiyayyen halitta alal idlaq, shine Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Lokacin da jama'a suka je suka nemi wannan alfarma da wannan ceto a gunsa, manzon Allah zai ce ana laha, ana laha, ni zan iya shige muku gaba na nema muku wannan alfarma. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je ya fada a kalkashin al'arshin Ubangiji mai girma da daukaka, take yanki Allah zai gudanar da yabo da jinjinawa nashi a halishan Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, yaban da Allah bai taba lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. Manzon Allah zai yabo Ubangijin sa, ya jinjina masa goshin sa yana kasa, sai a ce da shi tsago kanka, roki duk abin da kake so za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karbi ceton ka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ce ummati ya rab, al'ummata ya Ubangijina, al'ummata ya Ubangijina. To a wannan lokaci ne Ubangiji ta'ala zai zo fage na alkiyama, zawwa wadda ta dace da girmansa tare da mala'ikunsa, sahu bayan sahu, haka za su zo filin alkiyama. Wanda in ya zo filin alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa, a lokacin nan ne za a bujuro da bayansa gaba daya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marra bal za'amtum allam naj'al lakum maw'ida, kamar yadda Allah ya faɗa yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, yinin alkiyama akan bujuro da ku ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wata mai koyuwa da take koyuwa gare shi. To idan aka bujuro da al'ummu gaba daya, shine malam yace wa hisabi hada hisabinta, kowa za a yi masa hisabi, za a yi masa bincike, babu bawan da ba za a yi masa hisabi illa waɗanda kawai shari'a ta toge. Akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana Allah ya sanya mu daga cikin su. To kowa za a zo, sai dai shi hisabin ya bambanta daga wane zuwa wane. Muminai hisabin da za a yi musu sama-sama ne, ba a musu bincike wanda yake na kwaf, daga an dan buda, an dan buda takardun ayyukansu da wani wannan sai a ba su, sai a ce mutum ya wuce. Amma shi kafiri sai an masa bincike na kwaf. Shi yasa bazala sallallahu alaihi wasallama da yake fada yake cewa man nuqisha al-hisabu faqad halaka, duk wanda aka masa binciken hisabi to ya halaka, ba wanda zai sha, ba wanda zai kai labari. Aisha sai take cewa ya rasulullahi, shin Ubangiji ta'ala bai fada ba wa amma man fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka bashi littafin sa a hannunsa na dama, sannan za a yi masa hisabi, hisabi wanda yake sassauka. Manzo Allah sai yake cewa zalikal ar, wannan kawai bujurowa ne za a yi, a bujuro da bawa, a nuna masa aikin sa, ga wannan sai a ce masa ya wuce. Amma duk wanda aka masa bincike, manzo Allah ya ce wannan mutum ya halaka, duk wanda za a yi masa bincike ɗaya bayan ɗaya babu wanda zai kai labari. To haka za a yi wannan hisabi, kuma hisabin wannan gaba ɗaya a yi ni ɗaya, Ubangiji ta'ala zai ma farkon duniya da ƙarshenta, mutane da aljannu da dabbobi gaba ɗaya, kowanne sai an yi sakamako a cikin wannan yini ɗaya ɗaya. Sai ya ce wa uqubati hada uqubarta, duk waɗanda suka cancanci azabar Allah a rannan za a zo da azabar da za a yi musu, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yinin alkiyama za a zo da wutar jahannama. an gane ko mala'ikun Allah za su janyo ta su zo da ita kamar yadda Allah ya faɗa waji a yawma izin bi jahannam a wannan yini ne ake zawwa da wutar jahannama kuma zawwar da za a yi da ita kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin sahihu muslim yake cewa yu'ta bi jahannama yawma izin laha saba'una alfa zimami ma'a kulli zimamin saba'una alfa malakin yajurunaha au kama kala manzon Allah yace a yinin alkiyama za a zo da wutar jahannama tana da ragama 70,000 an gane ku yadda ake ma raƙumi ragama to haka take da ragama ragama ɗaya na bin ɗaya ragama 70,000 wutar jahannama take da ita manzon Allah yace kuma tare da dukkan ragama mala'ika 70,000 suke janye da ita sai ka buga 70,000 sau 70,000 miliyar 4 da miliyan 900 adadin mala'ikun da suke janye da wutar jahannama a ranar kiyama amma kuma tana famar kwacewa to shine malam anan yace wa uqubati hada uqubarta wa sawabi hada ladan gabaɗe a wannan yini za a zo da shi malam yace wa tuba'ul mawazin kuma za a girka sikeli kayan awo an gane lafazin almawazin jami'i ne na miza za a girka sikeli domin wato auna ayyukan bayi sikelin sikeli ne daya kada cewa wasu malamai suna ganin cewa sikelu ne da dama amma sikeli ne daya daya kuma akan shi za a auna ayyukan bayi liwazni a amalil ibadi domin auna ayyukan bayi kamar yadda Allah ya faɗa shi wannan sikeli aikin bawa ko mun kankantar shi kai koda ya fi jankiya shi kankanta to wannan aiki za a dora shi akan sikeli a auna kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya wana ba'ul mawazin alqista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin kuma wannan awu awu ne wanda yake na gaskiya awu ne wanda yake na adalci kamar yadda Allah ya faɗa wal wazu yawma idhin alhaq to shine idan aka zo aka dora wannan sikeli za a auna ayyukan bayi aikin da bawa yake aikatawa a duniya aiki wanda yake al'ard misali kamar sallah azumi zakka sadar da zumunta da'a ga mahaifa duk wani aiki na alkhairi da bawa yake aikatawa wannan aiki Allah zai jassama shi a maida shi wani jiki a saka shi cikin sikeli a auna da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq aw kama qala babu wani abu wanda yake mafi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama sama da kyawun hali to kyawun hali Allah zai maida shi wani gangan jiki a jassama shi a dora akan sikeli a auna awon kuma kala uku ne wani lokaci ayyukan da bayi suka aikata su ne Allah zai maida su gangan jiki a saka su a cikin sikeli a auna nau'i na biyu shi mai aikin bawan shi ne ake daukowa a dora shi akan sikelin a auna an gane wani awon wani lokacin kai da kanka ne za a dora akan sikelin a auna kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa lokacin da Ibn Mas'ud ya hau kan wata itaciya ta aswaki wannan shajarul araq shajaratul araq ita ce iccen aswaki domin ya kakkabo ma dabobi ganye su ci wato iska sai ta ringa rauda shi ba shi da nauyi gaya kuma yana da kubri siri-siri wasu daga cikin sahabbai sai suka ringa yi masa dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuna mamaki ga kubrin dan Mas'ud kuna yi masa dariya manzo Allah yake faɗa yace wallahi kubrin sa yafi dutsen Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama duk girman dutsen Uhud to kubrin dan Mas'ud yafi shi nauyi a cikin sikeli kaga wannan nassi ne wanda yake nuna wani lokaci ashe kai da kanka bawon kai ne za a dora akan sikelin a auna haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da yawa mutum wanda yake koshashshe kibaki ba za a zo da shi ranar kiyama a dora shi akan sikili a auna. Manzon Allah yace fala yazinu janaha ba'uda, yace wallahi ba zai yi nauyin fukkukin sabo ba. Kosasshen mutum wanda yake babba za a zo da shi a dora shi akan sikili, manzon Allah yace amma ba zai kai fukkukin sabo ba nauyi. Shine Allah yake fada fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu tabbatar musu da wani nauyi a cikin sikili a ranar kiyama, su waɗanda suka kafirce ma Ubangiji. Wani lokaci kuma littafin aikin na bawa shine za a zo a dora akan sikilin a auna, kamar yadda a hadisin bidaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa za a zo da bawa a ranar kiyama a fito da shi gaban kowa daga cikin wannan al'umma. Manzon Allah yace za a fito da shi a yinin alkiyama. A lokacin nan wannan bawa sai a baje masa littattafan miyagun ayyukansa littafi 101. An gane ku, girgam na miyagun ayyukansa manyan littattafai 101 za a baje masa. Kowane littafi ɗaya manzon Allah yace mislu maddil basar, kamar iya gani ne, bakin iya inda ganinka ya hango iya ƙarshen littafin. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai faɗa ga wannan bawa, atum kiru min hadha shay'an, shin ko kana musan wani abu daga cikin wannan abin da yake cikin wannan littafi? A zalamaka katabakil hafizun, shin yanzu mala'ikuna marubuta masu kiyaye ayyukanku ko sun zalunce ka, sun dangana maka abinda baka aikata ba? A lokacin nan bawa zai ce la ya rabbi, ya Ubangiji na, mala'ikunka basu zalunce ni ba, duk abinda yake cikin wannan littafi na tabbatar da cewa ni na aikata. Ubangiji ta'ala sai ya ce a falaka uzur, kana da wani hamzari da zaka bada? Sai ya ce la ya rabbi, ko daya ya Ubangiji na, bani da wani uzuri, bani da wani hamzari. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa bala kwantar da hankalinka, kwarai kana da hamzari, inna laka inda na hasana, kana da wani kyakkyawan aiki naka a gun wanda kai baka san da shi ba. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, wannan yini fa za a zalunce ka a rage maka ladan aikinka kamar yadda a duniya ake zaluntar ku. Ubangiji ta'ala ya ce yau yini ne na adalci, ba za a zalunce ka ba. A lokacin nan manzon Allah ya ce sai a fito masa da wata bifaka. Idan aka ce biqaqa ita ce kart, wata ƴar kart ce za a huddo. Manzon Allah yace fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulu, iya abinda yake rubuce yake tabbace a jikin kartin kenan. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai yace masa uhdur waznaka, zo ka ga awon da za a maka, zo halartu awo da za a yi maka. An gane ko, ka zo ka ga auna kayanka da za a yi. A lokacin nan shi bawa sai ya faɗa, sai ya ce ma hazihi biqaqa, sai ya ce ya rab ma hazihi biqaqa amama hazihi sijilla, yaya za a yi wannan takarda, wannan albiqaqa ta iya wato da waɗannan manyan littattafai? Fa qala Ubangiji ta'ala sai ya ce masa kwantar da hankalinka, innaka la tuzlam, kai fa ba za a zalunce ka ba a yau. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa fa tuba sijillatu fi kiffa wal bidaqa fi kiffa, gaba ɗayan waɗannan littattafai 101 za a dora su akan tafin sikili, wannan ilkart sai a dora ta akan tafin daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa faɗa shi sijillat, gaba ɗayan waɗannan littafi 101 sai su dago su hayo sama. Wa saqulatil bidaqa, ita wannan katin sai ta yi nauyi ta rijaye su. Manzon Allah sai yake cewa fala yasqulu ma'asmillahi shay'un, babu wani abu wanda yake rinjayar sunan Allah subhanahu wataala, wanda wannan yana nuna mana wani awon kenan littafin bawa abinda ya aikata littafin shine za a auna a yinin alkiyama. Kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta tauhidi. Inda mun san fadala ta tauhidi, wallahi bawa zai yi gurin ina ma a ce darasin da za a yi masa a kullun kawai gaba ɗaya darasi ne na aqida na tauhidi, saboda shi yana daga cikin fadlar tauhidi. Fa duk abin da bawa ya aikata na saban Allah a rayuwarsa ta duniya, kai ka kaddara a ce duk wani laifi bai rage ba, in da ya mutu baya shirka kuma komar shi aljanna ce ko da an azabtar da shi duk tsawon zaman da yayi a cikin wuta a ƙarshe sai an fitar da shi an kai shi aljanna to shine anan malam yazo da wannan mas'ala sai yace fa man saqulat mawazinuhu idan aka yi wannan awu duk wanda kayan awan sa na lada suka yi nauyi suka rinjayi zinubi fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne marabauta wanda makomar su ita ce aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wayu utauna sahaifahum bi a'malihim za a ba su littattafan su na aikin su an gane ko da ayyukan su abinda suka aikata a rayuwar su ta duniya fa man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka bashi littafin aikin sa a hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanin za a yi masa hisabi mai sauki Allah ya sanya mu a cikin su wa man utiya kitabahu wara a zahrihi duk wanda aka bashi littafin aikin sa a bayan sa fa ulaika yaslawna sa'ira waɗannan su ne za su shiga wuta wadda take mai matukar kona su kulu Allah ya kare mu nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك